sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Litinin 14 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba ya koma kirin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ta ASU tana gudanar da yakin aiki na tsawon makonni hudu. Hukumar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi wato NDLEA ta kama abba kyari da wasu mutane hudu bayan sa'o'i kadan da ta ayyana neman sarwa a Jallo a bisa zargin sa da hannu a aikata laifin zamba a harkar kama masu fataucin miyagun kwayoyin. A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ta kaddamar da tsarin ayyukan agajin gaggawa domin wasu miliyoyin 'yan kasar da ke cikin matsalancin hali na karancin kimaka. Kuna kuma dauke da rahoto na musamman akan shirin tsige mataimakin gwamnan Zamfara Barista Mahadi Aliyu Busau. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Jamus Olaf Scholz ya faɗa a yau Litinin cewa kasashen yammaci na shirye su yi muhimmiyar ganawa da Rasha game da batutuwan tsaro a kasashen Turai, amma kuma suna so shugaban Rasha Vladimir Putin ya sassauta barazanarsa ta yiwuwar mamaye Ukraine. Scholz ya yi wa Kremlin wannan tayin ne bayan da ya gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a Kyiv, duk da cewa Amurka da kasashen kawancenta sun yi gargadin tayu Putin zai kaddamar da gagarumin farmaki akan Ukraine cikin 'yan kwanakin nan da makami mai linzami da kuma hari ta sama dadin dadawa da farmaki ta kasa. Nan take dai ba a samu wani martani ba daga Rasha akan kalaman Scholz. Ko da yake a baya ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ba Putin shawarar ya ci gaba da tattaunawa da Amurka da kasashen NATO, duk da cewa kasashen yammaci sun yi watsi da babbar bukatar Putin ta hana yiwuwar Ukraine ta zama mambar kungiyar haɗin gwiwar dakarun NATO. India za ta fara tura tan 50,000 na alkama zuwa Afghanistan ta Pakistan a mako mai zuwa a wani haɗin gwiwa na ba sabon ba tsakanin kasashen biyu da ba sa ga maciji don taimakawa miliyoyin 'yan Afghanistan da ke fuskantar matsanancin karancin abinci. A watan Nuwamban bara ne Afghanistan ta amincewa India akan bukatar tura alkama ta yankunanta, kuma bangarorin biyu yanzu sun tsara hanyoyin da za a yi da kwan alkamar. Jami'an Pakistan ne suka tabbatar da haka a yau Litinin. Shirin ya buƙaci manyan motocin Afghanistan su ɗauko alkamar daga India, daga nan su bi da kayan ta iyakar Waga da ke Pakistan zuwa Jalalabad da ke Afghanistan. Jami'ai sun ce an shirya a ranar 22 ga watan nan na Fabrairu ayarin motocin dakon hatsin na farko zai bar garin Attari da ke bakin iyakar India zuwa Jalalabad ya bi ta Torkam da ke arewa maso gabashin Pakistan inda ake tsallaka iyaka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin a nan Amurka aka shirya fara shari'ar wani tsohon ma'aikacin bankin Goldman Sachs na kasar Malaysia da ake zargi da taimakawa wajen yin sama da fadi da ɗaruruwan miliyoyin dala Amurka daga asusun 1MDB na kasar. Shari'ar da ta yiwu ta yi ƙarin haske akan matakan da bankin ya ɗauka game da gargaɗin cin hanci da rashawa da ya samu. Roger Ng, tsohon shugaban bankin Goldman na Malaysia, shine zai zama na farko kuma ta yiwu shi kadai ne zai taba zuwa Amurka don a yi masa shari'a akan wata badakalar kuɗi a tarihin harkokin kuɗi da na hannun jari a Amurka. Tsohon shugaban Ng, Timothy Lesner, ya amince da laifin da aka tuhume shi da shi na halasta kuɗin haram da rashawa a shekarar 2018, yayin da wani reshen bankin Goldman ya amince da laifin hada baki wajen saba dokar yaƙi da cin hanci ta Amurka a shekarar 2020. NG dai ya ƙi amince da laifuffuka uku na haɗin baki wajen halasta kuɗin haram da saba dokar yaƙi da cin hanci da ake tuhumarsa da su. A yau Litinin za a fara gabatar da bayanin shari'ar a wata kotun tarayya da ke unguwar Brooklyn a birnin New York. Matar Alexei Navalny, mutumin da ke sukar fadar Kremlin da ke tsare a kurkuku yanzu, ta cancanci hukumomin Rasha a jajiburin zaman shari'ar Navalny karo na uku da ta yiwu a tsawaita hukuncin da aka yanke masa da sama da shekara 10. Navalny mai sukar shugaba Vladimir Putin a kasar a watan Fabrairun bara ya fara zaman gidan yari na tsawon shekara 2 da rabi saboda wasu tsofaffin tuhume-tuhume akan zamba bayan da ya tsira daga gubar da aka sanya masa abin da shi da kasashen yammacin duniya suka dora laifin akan fadar Kremlin. Gobe Talata aka shirya yin wani zaman shari'a a gidan yaron da Navalny yake a wajen Moscow akan karin wasu zarge-zargen na zamba da wulakanta kotu da ake yi masa. Ku saurare ni kuma tsorata marasa gaskiya. Ina buƙatar a bar ni in halarci zaman shari'ar mai gidana. Abinda Yulia Navalny yar shekara 45 ta rubuta kenan a shafinta na Instagram. Sama da shekara 20 kenan da Alexei da Yulia suka yi aure kuma suna da ƴaƴa biyu. Navalny ya ce sabon zargin da ake yi masa abin takaici ne da su kansu mahukuntan ke tsoron yin shari'a a birnin Moscow.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ta ASU ta shiga yajin aiki na makonni hudu a wani mataki na yin gargaɗi ga gwamnatin kasar bisa alƙawarin da ta ɗauka kuma ta gaza cika mata. Hakan ya biyo bayan wata ganawar sirri da mambobin majalisar zantarwar kungiyar da wakilan ma'aikatar kwadago da samar da ayyuka suka ɗauka da safiyar yau 14 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Wannan hukunci da ya biyo bayan dogon zaman da kungiyar ta malaman jami'o'i a Najeriya ASU ta yi, inda majalisar zattaswar kungiyar ta amince za a tafi yajin aiki na wata guda don ya zama jan kunne ga gwamnatin tarayya don ta amsa bukatunta ta yi abin da ya kamata ko kuma su tafi yajin aiki na dindindin. Dr. Chris Pinuma shike zama mataimakin shugaban kungiyar ta kasa.
Abin da yasa muka sake koma kan yajin aikin da muka suspending shine gwamnati wacce cika alƙawalin da suka mana ba, mun rubuta musu mun haɗu da su kowane lokaci suna alƙawali za su yi amma mun ga cewa dai ko ba za su je yi bane ba su gaya mana ba, kowane lokacin da mun haɗu suna ce mana za su yi amma sai ga lokaci na tafiya shi yasa muka ce za mu koma yajin aikin da za mu ka dakatar da shi.
Wannan dai ba shine karin farko da kungiyar ta malaman jami'o'i ke irin wannan barazana ta shiga yajin aiki ba, sai dai a cewar Dr. Abdulhakim Garba malami a jami'a ta Kaduna. Kamata yi gwamnati ta duba matsalar da ke haifar da yawan yajin aikin malaman jami'o'i a kasar.
Lalle eh za a iya ganin laifin ASU cewa sun tafi strike. Abin da ke faruwa shine cewa su ma sai adiba abin da yasa suke tafiya yajin aiki. Misali sun ce a kyautata abubuwa kayan aiki a makaranta, wanda za a ga jami'o'in Najeriya ba abin da illa abin da suke iya yi, face a ce kawai a koyar ma yara practical ba iya yi, yaro sai ya fito sannan sai ta tsantsan practicals har ya zai iya. Amma kusan abin da ake koyi mata a koya a sani cikin makaranta ba a sani shi. So babban illa irin wannan abubuwan shine cewa ya kamata su ASU su rika kokari dai farko dai su ba ga gwamnati uzuri. Ita kuma gwamnati ita ma ya kamata a ce tana cika alƙawari lokacin da ya dace. Daga ƙarshe ni shawarar da zan bada shine cewa tattaunawa dai ka a gaza shine babban abu muhimmanci wanda ya kamata a ce an yi saboda a samu nasara game da wannan abu.
Professor Tahir Marman dake zama shugaban jami'ar Bes dake Abuja ya bayyana illar da yawan yajin aiki na malaman jami'o'i a Najeriya ke haifarwa da sha'anin ilimi a kasar.
Yajin aiki musamman a jami'o'i na university na Najeriya ba karmi kuma ba ya kama na ba, don makaranta yana bukatan lokaci da kuma ɗalibai da za su zo na samu natsuwa su yi karatu, a zauna kuma a yi research har yanzu don mutane su samu su ba da nasu gudunmawa cin gaba na ilimi a duniya gaba daya. Abin da yake faruwa irin yawan yajin aiki da ake ta samu a kasar na ba karmi kuma ba ya kama na ba, don yanzu ya sa certificate da suke fitowa daga university musamman na jama'a gaba daya ba wai na kudi ba baya samun mutunci da tasiri a kasashen duniya gaba daya, don haka gaskiya ba karmi taji abun yake kama na ba a kasana.
Kungiyar dai ta ja hankalin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta yi duba kan lamarin tare da gujewa durƙushewar ayyukan ilimi na jami'o'in kasar baki daya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza da wannan rahoton. Kasa da mako guda da hukumar kula da harkokin yan sandan Najeriya, wato PSC ta bawo rundunar yan sandan kasar wa'adin makonni biyu da ta kammala bincike da take yi a game da batun alakar mataimakin kwamishinan yan sanda da aka dakatar Abba Kyari da dandan farin yanar gizon nan Abbas Ramon da aka fi sani da #Poppy. Hukumar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi wato NDLEA ta kama Abba Kyari da wasu mutane hudu bayan sa'o'i kadan da ta ayyana neman sarwa a Jallo a bisa zarginsa da hannu a aikata laifin zamba a harkan kama masu fataucin miyagun kwayoyin. Daga Abuja ga rahoton Halima Abdulra'uf.
Wannan kira makanan sule masu dosa sai da ta jini sai kuma sai mu kwata amma duka sun hada sai sai kuma da ya dubo eh amma kana cikin wayan da jini eh wannan babba ne da wannan
muryar DCP Abba Kyari kenan cikin wani faifan bidiyo da ke yawo a kafafen yanar gizo inda yake tattaunawa da wani jami'in NDLEA a game da yadda za su mai gurbin wasu daga cikin kilogram 25 na hodar Iblis da aka kama wani mai safara da shi kamar yadda kakakin NDLEA Femi Baba ya tabbatar. A ran Litinin ne hukumar NDLEA ta ayyana neman DCP Abba Kyari ruwa a Jallo a bisa zargin alaka da safarar miyagun kwayoyi a wani taron manema labarai a birnin tarayya Abuja.
Today we are forced to declare one of such law enforcement agents wanted in the presence of suspended DCP Abba Kyari. With intelligence at our disposal, the agency believes strongly that DCP Kyari is a member of a drug cartel that operates in Brazil, Ethiopia, Nigeria, easy drug
sai dai lauyan DCP Kyari barista Hamza Dankani ya ce
wato wanda da kike samu labarin nan haka ne ma nake samu labarin ba ka'idan doka zan iya cewa na Najeriya akwai dokoki da yawa kafin ka ci mutum koyi ka'ida da zaka bi kuma musamman zan iya ce miki shi DCP Abba Kyari yana karkashin hukumar yan sanda ne da yake anan yake aiki ana wata nani NDLEA su ma doka ne ya kafa su kuma ya kamata a ce kafin su fara sanarwa akan cewa suna neman tsaruwa a Jallo ya kamata su fara aika wasiƙa ga babban inspector general na yan sanda da kadan gayyata akan cewa suna ne wanda daga cikin jami'in a da nake ganin a fuskar duka ba daidai bane a ce za a je social media ko a kira ɗan jaridu a ba da sanarwa ana neman mutum ba tare da an bashi ma takardar gayyata ba abin da nake so jama'a su fahimta nan shine shi Abba Kyari yana aiki a ƙarƙashin hukumar ƴan sanda ya kamata a ce mutane su fahimci akwai shugabannin su yau idan Abba Kyari yayi laifi ma ƴan sanda ko yayi laifi ba Abba Kyari za a kira suna ba za a kira inspector general police ko ƙara'a kai ba Abba Kyari ba to ni ana wata tunani abin ya ban mamaki NDLEA a ce suna neman DCP Abba Kyari ina ganin kamar ma ƙasar mu har yanzu akan a ce ana bin doka ina ganin su kansu NGL ba ya kamata ma a tuhume su eh to zan iya cewa na kalli bidiyon amma har yanzu wannan bidiyo din ba wani gamsasshen bayani da yake nuna mai kallo ga abin da shi DCP Abba Kyari yake na farko na biyu magana ne tsakanin su da wani jami'i a wannan bidiyo wanda kuma shi mutum ne da yake jami'i ne na sirri ko kuma jami'i ne na tsaro yawa wanda zai iya yin interview ko kuma zai iya neman bayani akan kuma menene
a wani bangare kuwa kasa da sa'o'i 10 da ayyana neman Abba Kyari ruwa a Jallo kakakin NDLEA ya tabbatar da kama shi tare da wasu mutane hudu a ranar Litinin idan ana iya tunawa kafin nan yan sanda ta dakatar da shi a bisa zargin alaka da wani dan damfarar yanar gizo wato #Poppy wanda ke tsare a kasar Amurka DCP Kyari shine kwamandan sashen tattara bayanan sirri na rundunar yan sandan kasar Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton a jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ta kaddamar da wani fasalin ayyukan agajin gaggawa domin wasu miliyoyin 'yan kasar da ke cikin matsanancin hali na karancin cimaka da waɗanda ke cikin hali na buƙatar abinci mai gina jiki sakamakon fari da aka yi fama da shi a damanar da ta gabata. Wakilin murya Amurka a birnin Yamma Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron majalisar ministoci na ƙarshen makon da ya gabata a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazoum ne ya yanke shawarar soma zartar da matakan da ke kunshe a fasalin agajin gaggawa wato plan de soutien domin 'yan ƙasar sama da miliyan 6 da ke cikin halin buƙatar cimaka yayin da wasu sama da miliyan 2 ke buƙatar abinci mai gina jiki sanadiyar farin da aka fuskanta a damanar da ta gabata mai ba Firayim Ministan Nijar shawara a fannin ayyukan bunƙasa noma da kiwo Dr. Abubakar Manzo ya yi mana ƙarin bayani game da muhimmancin ɗaukan wannan mataki
shi wannan tsarin da aka yi don saboda bana a kiyaye matsaloli kuma a shirya ma damana mai zauwa da hamman bayan damana to a bisa kan wannan ne aka yi lissafin kusan miliyan 6 in aka kara da wadancan wanda suke sakamakon damuna wanda bata bada ba shine ke bada kusan miliyan 8 na mutanen da ya kamata ai kabi ana kawo musu taimako lokaci zuwa lokaci har lokacin za a kai damuna kuma har lokacin bayan damuna saboda a ba su karshen gurin da kuma kayan aikin da su tunkari wannan rani da kuma abubuwan da su shirya ma damuna in Allah ya kai mu da rai da lafiya mai zuwa.
Garramar damuna wani al'amari ne da ya zame wa jama'ar Nijar jiki saboda dalilai masu nasaba da illolin canjin yanayi abinda ya sa shugaban kungiyar manoma da makiyaya ta platform Paysan Shubabanya ke ganin
babu wata hanya da agare mu yau in ba abinda aka ce manoman rani ba. Tunda yanzu ilmi ya ba mu dama yanzu ana iya ayi noma bin wata goma sha biyu din duka ana iya ayi noma ba da wata tsaya cikin sanyi-sanyin nan kana iya kasasu kuma ka samu iri gare su akwai wajen haɗi akwai wajen dawa akwai wajen shinkawa akwai wajen wace
a irin wannan lokaci na neman hanyoyin tallafawa talakawan da suka fada halin karancin abinci hukumomin Nijar kan waiwayi kasashe masu hannu da shuni da kungiyoyin kasa da kasa domin su agasa ra'ayin Jori Ibrahim na kungiyar Alternative mai kare haƙƙin jama'a a fannin Cimaka dole ne kasar ta canza tsari
da gwamnatin da kasashe masu hannu da shuni masu kamshi tallafi an dogara ne bisa kan kawo wa tallafi a baiwa mutane wani dan gina kaci wani abincin da za a taimaka musu alhali ana so a murƙusar da matsala ta karancin abincin kasashe kamar irin namu ai tsari na gari wanda za a ba su dama su samu iri ingantacce su samu horo ingantacce wanda za su bunƙasar da arziki cikin gonakansu da hilallakai na noma da kiwo da sauransu
noma da kiwo na kan gaban ayyukan da jama'ar Nijar ke dogaro a kansu sai dai sannan a hankali waɗannan fannoni na fuskantar koma baya a kowace shekara sanadiyar matsalolin canjin yanayi a kasar da Tunfil Azal ke fama da kwararowar hamada yayin da matsalolin tsaro a yankin tafkin Chadi da yankin Sahel suka takaita kai da kawo manoma da makiyaya a wani lokacin da duniya gaba daya ta fada halin matsin tattalin arziki Sulai Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
a gaida Sulai Mumuni Barma da wannan rahoto kana shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan
shehu yar jau literature global dauke da sako ga al'umman Najeriya
Nigeria, Nigeria, Nigeria. Bobber it up, who's on it?
Salam salama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya musulmai kin rasta mu hada kai mu je na nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini don mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan shirin tsige matabakin gwamnatin Zamfara barista Mahadi Aliyu Gusau ga Sadi Shaibu Malumfashi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da aiko mana
A Najeriya, 'yan majalisar jihar Zamfara da ke arewacin kasar yanzu sun shiga mataki na biyu bisa yunkurin tsige mataimakin gwamna barista Mahadi Aliyu Gusau a ƙarshen makon da ya gabata. Alhamis din da ta gabata ne 'yan majalisar suka fara matakin farko inda makaddashin kakakin majalisar Honorable Musa Bawa Yankuzo ya gabatar da kudirin da ke neman amincewar 'yan majalisa na batun tsige mataimakin gwamna barista Mahadi Aliyu Gusau. Kudirin ya sami amincewar Honorable Yusuf Alhassan Kanoma mai wakiltar mazabar Maru ta Arewa. Nan take a kawun majalisar Alhaji Shehu Anka ya nemi jin ra'ayin 'yan majalisar da suka halarci zaman na wannan lokaci da Lasar Sakaliya.
For this voting, I was appointed to the deputy clerk when a record to organize and the director of administration, the university management will also record for the news. I will start the poll one by one. This news is from the what we received from IDE. Number one, Honorable Yusuf Muhammad from Ankara Constituency.
Aye. Honorable Nur Ayyub, Nur Ayyub. Honorable Ibrahim Muhammad,
aye.
Honorable Zahid Ali, Queen South,
aye.
Honorable Abu Mahan, Queen East, constituency,
aye.
Honorable Masud Delador, Queen West, constituency,
aye.
Honorable Masud Muhammad,
aye.
Honorable Abdulaziz Ibrahim, Queen Two,
aye.
Honorable Zahidul Kamsada, Honorable Delador,
aye.
Honorable Farooq Musa Musa, Muradin Ma,
aye.
Honorable Nasir Akif, Muradin Chu,
aye.
Honorable Yusuf Al Hassan Kam, Muradin Ma.
Bisa kidayar da aka yi, ‘yan majalisa 18 sun ba da goyon baya. Ita ne majalisa ta Zamfara tana da membobi 23, biyu daga ciki sun rasu, uku kuma ba su samu zama majalisa ba. Kenan 18/23 ya haura kashi 1/3 da ake nema bisa yadda tsarin mulki ya zayyana idan za a cire mataimakin gwamna daga makaminsa. Wannan amincewa da aka samu shi ya baiwa majalisar shiga mataki na biyu na aikewa babban jojin jihar Justice Kullu Aliyu Isa bukatar a kafa kwamitin da zai binciki zarge-zargen da ake yi wa deputy governor kamar yadda tsarin mulki ya zayyana.
To, a dangane da wannan al'amari ya sanya na tuntuɓi sakataren jam'iyyar PDP Maji Kome martanin da za su bada dangane da wannan yunkuri na tsige mataimakin gwamnan jihar ta Zamfara.
To, ai magana tsigewa ai ta taso ne rashin bin shi da APC. To, kuma an riga an bada court order. Court order ba wai ta sati guda ba ce ko ta wata guda, sai an ƙara case. Yanzu zuwa za a yi addressing a izali tsakanin PDP da APC a rihin kestin za a yi ruling. Don haka shi alƙalin ya ce kowa ya tsaya wurin shi. To, sun suna son su yi bikin ɗin doka don su yi gaugawa in kaza a kai wancan lokaci, suna son su ɓata ma shi mai girma mataimakin gwamna suna. Ka ji dalilin da suke gaugawa. Mu kotu ya yarda da abin da kotu ta yi, in ma su yi gaban kansu kotu ta kawo su. To, kaga in sun yi watsi da court order, to kotu ta kawo su, ita kotu ta san irin hukuncin da za ta yi musu.
Sakataren jam'iyyar PDP a jihar Zamfara Alhaji Shattima Rijiya.
Su kuma jami'an jam'iyyar APC ga abin da suke cewa.
Eh, to gaskiya akwai nan shi da al'amari na demokradiya, kaga shi doka ta na siyasa da na jam'iyya da ake ciki, propaganda da ake yi, shi mai girma gwamna bai yi kuskure ba akan canza shekara da na jam'iyya, domin ita demokradiya yanci ne, kuma kana da yanci. Mu muna ganin wannan dambaruwa da yake yi yake kasancewa ba wani abu ne ba, al'amari na demokradiya. Kuma su ma da suka yi iyana su suka tura court cewa gwamna ya saba doka ya canza jam'iyya da sauransu akai. To, gaskiya wannan wani al'amari na ra'ayi wanda kuma ba zai zama da wani matsala ko wani damuwa akai ba, an saba da irin wannan. To, yanzu kuma ya kawo wani al'amari na cewa shi na PDP, ita jam'iyyar PDP kuma ta goya masa baya har ka shiga kotu don cewa a cire mai girma gwamna sun shi samu wannan kujera. To, yana da wahala kasance cewar a cire gwamna don saboda ya canza shekaya koma wani guri.
Canka wani harkatsuna, ‘yan bindiga ne suka kai wani mummunan hali a magamar jibiya a daren Laraba washegarin Alhamis, inda suka kashe mutane uku suka kuma sace mutum guda, inda suka raunata hafsan soja guda. Da misalin karfe 2 na dare ne da ‘yan bindigan suka shiga cikin garin, kamar yadda uban al'umma wakilin magamar jibiya ya yi mani bayani.
Sunana Abubakar Magaji, wakilin Magaji Mazanyen Magama. Sai misalin karfe 2 makwabci na Alhaji Aliru ya kira cewa wakili unguwan nan ko lafiya, kamar na ji ana bugon gidan. Na ce mai cewa wallahi bacci ma nake kai ka tara ni. Kafin in janye waya daga kunne sai na ji halbin bindiga ta sau biyu. Zuwa can sai na sake kiran shi, sai na ce eh na ji ga alamu akwai barayi cikin unguwan nan. Sai ya ce mai yi. Zuwa kuma minti biyar haka sai ya kira ni ya ce gidana ne ake bugu, ga su nan sun dawo suna bangare gidana. Nan take na buga ma shi DPO waya da kuma masoyi wani lieutenant da ke tsaron jibin shi ma. Shi musu to muna cikin matsala a cikin unguwa. Suka tambaye ni ina ne unguwan ne, musu kutunci. Wallahi cikin hukuncin Allah dama su jaman tsaron nan suna bakin kokarin su. Duk lokacin da za mu ce musu ga matsala so gaskiya suka hito cikin lokacin kuma cibiyar shi ma bai waye ce man gashi ya shigo cikin unguwa ita ce waya ta karshe da shi na saki kira ba ai fikin ba na saki kira ba ai fikin ba sai communication ya koma tsakana da musuyi to shi ma bai ce ma an halbe shi ba sai dai ya ce mun yi hakuri ga jama'an tsaro nan sun shigo yana cewa a ce muka mu akalla sun kusan awa biyu a cikin wannan unguwa ba
sun bi gida gida ne
a iya kasu da wannan wurin saboda zuwan mu jama'an tsaron sai Allah ya taimaka suka tsaya da shi suka koma wannan gida aljalirin suka dauka mai mata da kuma kudin shi za su kai miliyan 2 da wani abu
al'ummar Najeriya dai sun zura wa salata Allah ido su ga yadda za a kawo karshen wannan kafin gwamnati mai ci ya zo ta miƙa mulki sanshi abin malumfashi wurin Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida sanin sha'abin malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
yanzu haka dai al'amura sun karkama a wani katafaren gidan marayu da shahararren dan wasan FIFA Euros ta Najeriya Odion Ighalo ya gina a birnin Eko wanda tuni ya soma da aikin tsugunar da marayu 40 gidan marayun wanda aka kiyasta ya lakume kudi kusan naira miliyan 500 an gina shi ne a unguwar Ijegun a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya an kuma gina gidan marayun ne a karkashin gidauniyar tallafawa marasa galihu ta Ighalo da zimmar tabbatar da mafarkin dan wasan na kyautata rayuwar marayu kamar yadda ya sha alwashin yi muddin ya sami daukaka a harkar kwallon kafa ana kula da kusan dukkan bukatun rayuwa na marayu a gidan ciki har da ilimi da kuma horar da su wasanni har sai lokacin da suka kai shekaru 18 da haihuwa haka kuma ana sa ran ci gaba da ƙara yawan marayu nan gaba kadan a cibiyar kungiyar kwallon kafa Newcastle ta Ingila da ke fafata gasar Premier ta kaddamar da zawarcin dan wasan gaba na Nigeria Moses Simon da ke takale da kungiyar Nantes ta kasar Faransa sakamakon haskawa da tauraron sayayya gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afrika da aka kammala kwanan nan a kasar Kamaru rahotanni sun bayyana cewa Simon ne ke kan gaba a jerin sunayen yan wasan da kungiyar ke farautar su kuma tuni ta yi kokarin shirin ganin ta mallaki dan wasan mujallar wasanni ta On Goal ta rawaito cewa sayan Simon na iya cin kungiyar ta Newcastle zunzurutun kudi har fan miliyan 20 a yayin da kuma kungiyar take da kudirin bashi kwantaragin da albashinsa zai kama fam 100,000 kowane mako a Ingila din kuma yanzu haka kungiyoyin Manchester United da Liverpool suna gwabza yakin zawarcin matashin dan wasan Barcelona ta kasar Spain Ronald Araujo dukkan kungiyoyin na Ingila biyu da sun ittifakin cewa Simon Araujo wanda yanzu haka bai sabunta kwantaragin zaman shi a Barcelona ba zai karfafawa yan wasan kungiyar su rahotanni sun bayyana cewa jami'an kungiyar ta Barcelona sun jima suna tattaunawa da wakilan dan wasan akan sabon kwantaragi to amma har yanzu ba su sami cimma daidaito ba Araujo ya koma Barcelona ne daga kungiyar Boston ta kasar Uruguay a shekara ta 2018 akan kwantaragin farko na fan miliyan 1,400 kafin kara wani kwantaragin na fan miliyan 2,900 daga bisani a gobe talata za a soma fafata wasannin zagayen yan 16 na gasar zakarun turai inda kungiyar PSG ta kasar Faransa za ta fafata da Real Madrid ta kasar Spain yayin da ita kuma Manchester City ta Ingila za ta kece Rennes da Sporting ta kasar Portugal a ranar jibi laraba kuma Inter Milan ta kasar Italia ta kara da Liverpool ta Ingila kana kuma Bayern Munich ta kasar Jamus ta fafata da Salzburg ta kasar Austria Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja Nigeria
to ma zaba a gaida da Sanyin na yanzu kan ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya
Gaban kasar Jamus Olaf Scholz ya faɗa a yau Litinin cewa kasashen yammaci na a shirye su yi muhimmiyar ganawa da Rasha game da batutuwan tsaro a Turai amma kuma suna so shugaban Rasha Vladimir Putin ya sassauta barazanarsa ta yiwuwar mamaye Ukraine. India za ta fara tura tan 50,000 na alkama zuwa Afghanistan ta Pakistan a mako mai zuwa a wani haɗin gwiwa na ba sabon ba tsakanin kasashen biyu da ba sa ga maciji don taimakawa miliyoyin 'yan Afghanistan da ke fuskantar matsanancin ƙarancin abinci. A watan Nuwamban bara ne Afghanistan ta amincewa India akan buƙatar tura alkama ta yankunanta kuma ɓangarorin biyu a yanzu sun tsara hanyoyin da za a bi don dakon alkamar. Jama'an Pakistan su suka tabbatar da hakan a yau Litinin. A yau Litinin kuma a nan Amurka aka shirya fara shari'ar wani tsohon ma'aikacin bankin Goldman Sachs na kasar Malaysia da ake zargi da taimakawa wajen yin sama da fadi da daruruwan miliyoyin dalar Amurka daga asusun 1MDB na kasar. Shari'ar da ta yi ta yi karin haske akan matakan da bankin ya dauka game da gargadin cin hanci da rashawa da ya samu.
To ba sauraro baki dan abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madajin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta bada umurni da ma injiniya mu na wannan dare. Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, abin sun mu amin. Assalamu alaikum.